sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum kuma sannun mu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki. Muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa Sahabo Imam Aliyu. Tsaye a gefen shugabar kasar Jamus Angela Merkel shugaban Amurka Donald Trump ya jaddada jiya Juma'a cewa ba za a kiyaye Iran ta kera makaman nukiliya ba ko da koyar jejjene yadda manyan kasashen duniya suka kulla da farasan shekaru da suka wuce kan batun makaman kare dangin tawar gaje. Da aka tambaye shi ko zai yi aiki da karfin soja kan Iran idan har ta sake farfaro da shirin nukiliyar ta da aka kulla a shekara ta 2015, shugaba Trump ya ce ba zai magana kan ko zai yi amfani da karfin soja ba. Shugaba Merkel, wacce take tare da shugaban na Amurka bayan ganawar da suka yi, ta ce jejjene da aka kulla da renta da rauni. Ta kara da cewa jejjeniyar ba za ta magance dukkan matsaloli dangane da Iran ba, duk da haka ta ce jejjeniyar mataki ne ɗaya da takaita munanan matakan Iran, ciki har da barazanar da Farisa take yi a Siriya. A halin da ake ci kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana kwarin gwiwa dangane da alkawuran da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi a lokacin da shugaban na Koriya ta Arewa gana takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu jiya Juma'a. A'a, ba na jin wasa yake yi, ba na jin yana wasa ne, shugaban Trump ya faɗa a White House a kusa da shugabar kasar Jamus Angela Merkel. Zantuttukan da wato ya ce zantuttukan ba su taɓa yin nisa haka ba. Shugaba Kim Jong-un a jiya Juma'a ya zama shugaban Koriya ta Arewa da farko da ya taɓa zuwa Koriya ta Kudu a lokacin da ya tsallaka kan iyakar ƙasar ya gaisa da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu Moon Jae-in. Shugabannin biyu sun amince su yi aiki tare wajen gani an kauda dukkan makaman nukiliya daga zirin na Koriya, kuma suka yi alwashin gudanar da shawarwari da zai kawo ƙarshen yaƙin da ƙasashen biyu suka gwabza wadda har yanzu ba a kwance ɗamara ba a hukumance. Sabon sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce Amurka ba ta yanke shawara kan ko shugaba Trump zai janye Washington da garjejeniyar da manyan kasashen duniya suka cimma da Iran kan shirin nukiliyar kasar ba. Ya kara da cewa har yanzu ana ci gaba da gudanar da shawarwari. A taron manema labarai na farko da zai yi karkashin sabon mukaminsa, Pompeo ya ce muddin ba a yi warjejeniyar kwaskwarima ba zai shawo kan rauni da ke tattare da ita, to da wuya shugaba Trump ya ci gaba da mutunta yarjejeniyar ya wuce watan Mayu mai zuwa. Mike Pompeo ya yi magana ne a birnin Brussels a taron ministocin harkokin wajen kasashen da suke cikin kungiyar ta NATO kwana ɗaya bayan dakarantsar da shi na fara aiki a kan wannan mukami. Pompeo ya ce ya tattauna da takwarorinsa dangane da yarjejeniyar a kungiyar tsaron ta NATO. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya ce wannan batu na iya kasancewa jigo a ajandarsa lokacin da ya kai ziyara yankin gabas ta tsakiya bayan kammala taron na NATO a birnin Brussels. A halin da ake ci kuma, wani kusa a kungiyar tsaro ta NATO ya ce ministocin harkokin wajen ba za a ci gaba da mu'amala da Rasha kamar yadda aka saba ba, har sai Moscow ta janye dakarunta da goyon baya da take bayar ƴan tawaye a Ukraine, wato a yankin Donbas, kuma ta sake maida yankin Crimea ga ƙasar ta Ukraine. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A Siriya, gwamnatin kasar ta shirya za ta kwace gidajen miliyoyin ƴan kasar waɗanda suka tsere daga muhallansu idan ba su dawo suka nuna takardun shaidar mallakar waɗannan gidaje ba. Karkashin dokar da aka bullo da ita cikin watan nan, ƴan kasar miliyan 6 waɗanda suka gudu domin kaucewa yaƙin da ake yi da kuma wasu miliyoyin 7 waɗanda aka raba da muhallansu suna cikin kasar zuwa wasu sassa, an ba su wa'adi zuwa 10 ga watan Mayu mai zuwa su yi rijistar gidajensu ko kuma su rasa su. Sauran fulotan gwamnati za ta yi gunjinsu karkashin dokar da aka kira doka lamba ta 10. Ana jin masu zuba jari karkashin mabiya aqida ko mashabar Alawit tsiraru a Siriya na shi shugaba Bashar al-Assad su ne za su tafka dan kare riba karkashin wannan shiri. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka a jiya Juma'a ta bada sanarwar tuhumar ƴan ƙasar Sin ko China su hudu da wasu ƴan kanzagin su waɗanda aka hada baki da su wato domin fataucin wani magani mai suna fentanyl dake kunshe da sinadarai masu sa maye a zaman wani bangare na kokarin da gwamnatin shugaba Trump take na yaki da shan kwayoyi wanda ya zama ruwan dare a Amurka kuma zai zama dalilin mutuwar dubban Amurkawa a cikin watan Janairu da Maris ne masu taya alkali yanki hukunci suka wato da suke da kota ta arewa suka tuhumi mutanen amma sai jiya Juma'a ne Attorney General ko Minister Shari'a na Amurka wato Jeff Sessions ya bayyana wa duniya baki daya wato mutane dai 32 ne ake tuhuma karkashin wannan jaji da gwamnati ta gabatar.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin karamin sani kukumi ne
tutukan da take ana yara tafiya polio ne ai riga ka bin su a kyauta ne ba za ka ba a da gogo dai ba shin inna she gen ciwo ne yau ga riga ka banka o
tutukan da take ana yara tafiya polio ne ai riga ka bin su a kyauta ne ba za ka ba
sunanka Allah sarki ce make nan makaki na
lafiya da rukuwa
Allah ka bani iko a ga zanyi ma yara na
sarka ka fi an kawo
wa ka riga ka fice zanyi ta ce makan maliki na
lafiya da rukuwa.
To madalla kafin mu nisa ga Nasir Yakub birnin Yaro da zai mana ƙarin bayani kan rahotannin da muke tafa da su a yau din nan.
Maryam Bugaji sannu da kokari kuma barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar. Rahoton mu na farko zai yi magana akan alfanun shayar da jarire nonon uwa zalla tun daga haihuwa har ya zuwa tsawon watanni 6. Rahoton mu na biyu zai yi mana magana akan shawarwarin da masana harkar kiwon lafiya a jihar Neja suke baiwa mata wajen kula da tsaftar nono kafin a baiwa jarirai da kuma kula da lafiyar mata masu jego. Shi kuwa rahoton mu na uku zai yi magana akan bullar cutar sankarau a wasu kananan hukumomin jihar Jigawa da matakan da aka dauka domin kawar da cutar. Rahoton mu na hudu zai yi mana magana ne akan kaddamar da rigakafin cutar polio da ya gudana a jihar Bauchi. Shi ma rahoton mu na biyar zai yi magana ne akan yanda rigakafin cutar polio ya gudana a maradin jamhuriyar Niger wanda ake kyautata zaton shine na karshe a fadin jamhuriyar Niger. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin.
Madalla a gaida Nasir Yakub birnin Yaro.
Muryar Amir ga tana ta kira duwaye ta kan al'umma.
Gadda ka fi an kawo.
Tana kira duwayarwa da kan mutanen mu baki dai.
Lafiya da rukuwa.
Ma ko da yaushe tana ta kiran kowa a karba ba wai ba.
Tsakanta suke hana yara tafiya polio ne ai.
Samar da isasshen nono ga jarirai har tsawon watanni 6 ba tare da an gauraya da ruwa ko wani nau'i na abinci ba na ɗaya daga cikin hanyoyin da ke kare yara ƴan ƙasa da shekaru 5 daga kamuwa da cututtuka da ka iya hallaka su. Muhammad Salisu Rabiu na ɗauke da cikakken bayani a tattaunawar da suka yi da wani ƙwararren jami'in kiwon lafiya.
A daidai lokacin da masana harkokin lafiya ke jaddada yawaitar yara 'yan ƙasa da shekaru 5 da ke rasa rayukansu, Masanan sun yi ittifakin cewa shayar da yara nonon uwa zalla tun daga ranar haihuwa har zuwa watanni 6 zai kawo raguwa ainun na yaran da ka rasa rayukansu kafin su cika shekaru 5. Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i ne a bangaren abinci mai gina jiki a hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano yayi karin haske akan shayar da nonon uwa zalla ga jarirai har na tsawon watanni 6 don inganta lafiyar jariran.
Sannan kuma ƴaƴan daga lokacin da aka ce suna kan wannan nono ba su da matsala indai uban zai iya kokarin sa yaga cewa ba a ba su ruwa ba domin dole sai mun kira ga iyaye maza su ma anan sai sun shigo ciki domin wani lokaci kawai hasashe ne ake musu sai su ce a'a ba za a baya sai an baya ruwa abinda ake bukata duk abinda aka ce ma karke kaza sai a gaya maka dalili in ka zo na ina tabbatar maka da zaka fahimta zaka ga dalilin da yasa aka ce kai wannan.
Wasu suna ganin cewa a ce an haifi dan adam yayi wata 6 bai sha ruwa ba kamar akwai rashin imani a ciki.
Haka suke gani amma magana gaskiya ba haka bane saboda idan muka zo akwai lissafe da yawa da zamu bashi mu nuna mana ya gani kuma a zahiri idan mai kiwo ne ko kuma ya shiga duk wata riga da ya sani Fulani da suke kula da dabbobin su ya tambaye su yaya dabbobin su suke shayar da ɗan dalo ake ce in suka haife su suna shan ruwa ba Fulani zai gaya ma zai rantse ma ɗan dalo baya shan ruwa nono kawai yake sha na uwarsa ko da ka zuba ruwan wallahi ba zai sha ba in akuya ce kake kiwo to aje akuyar aje ruwa ka ringa monitoring duk sanda ɗan ya taho gurin ruwa shinshina shi kawai zai wuce to gara wannan suna tafiya da kafa su kana gani misali mage da take ga surkuki ta haihu ta haifi ƴaƴanta a can wanda galibi ba ma zaka gansu ba sai sun yi wayo sun fara fitowa to me ke wannan ta taba ganin magen nan da kofi ta ɗebi ruwa ta tafkai wa ƴaƴanta haka karaka duk misali ma misali idan ka zo kan kare duk lokacin da aka ce ƴaƴan wannan dabbobi suna kan nonon uwa sannan kowa yake sha'awar su domin bulbul suke ba su da matsala amma daga sanda suka dawo kan abinci da ruwa sun zube kenan to haka dan bil adama yake haka Allah ya tsara a jarawa a gani duk sanda dan ya tashi dan ke tashi daga ci dora masa nono ya sha ya sha kakke cire shi sai ya saki dan kansa to jarraba ke gani in ya saki kawo ruwa wallahi ba zai sha ba saboda da yawa muna interview din iyaye mata akwai wata raka ta ce dama ni in ina shayar da yana ba sa shan ruwa to ilhama Allah ya mata in dan ya tashi mai kwanta ba shi ruwa nono cike fara ba shi to matukar kwai sha nonon nan ba zai sha ruwa ba yana kai karshen kan wannan sinadare da muka faɗa na karshe a cikin nonon wanda shi gabaki ɗayansa bai fice kashi 5 cikin 100 ba kuma ba zai zo ba sai an kai wannan mintin na gama kusan 20 daga lokacin da aka ga goshin yaron nan ya fara gumi ma'ana an fara digestion a jikinsa ya fara take wato an fara kakkarya sinadaran an fitar su filla yadda jikinsa zai fike daga nan ma bacci kawai zai ba zai farka ba to yana farkawa mai kwanta ba shi ruwa ta dora shi akan ɗaya nonon nan ma sai dai ta ji kawai yayi bacci haka za ta yi shayarwa ta har ta gama ba ruwanta da kashin hakori sai dai ta ga hakorinsa suna bullowa in dai ta kai wannan kuma ina tabbatar maka ta kai wata 6 wallahi sai nauyin sa ya ninka daga lokacin da ya tafi wata na 11 za ta ga cewa nauyin sa ya ninka sau 3 to amma wasu suna kuskure idan suka kai wata 6 sai su ce za su ci gaba da ba su nonon har tsawa a daga wata 6 kuma nono ba zai iya ba nono kawai zai iya ba shi kashi 50 ne cikin 100 amma za a ci gaba da ba ruwa saboda muhimmancin da yake tare da shi idan da a ce za ta ci gaba da ba da nonon nan zai taimaka mata wajen tsarin iyali domin matukar ba ta tsaya yanzu ta shayar da yaro kar ta yadda a samu cikakkun awa 2 kafin ta kuma shayar da shi ba za su samu ciki ba har sai ta yaya yara wani sirri ne a nan ko muna gaya musu family fa tsarin iyali ne ta ba shi nono ko da bacci take kar ta yadda awa 2 yana motsa tsora masa nono ya ci gaba da ja akwai wasu sinadarai da jikin yake fitarwa yayin da yake jan nono jikin yana fitarwa su kuma wannan sinadaran za su tafi za su hana inda ake turo kwayan ta ba za su fito ba in dai ba za a yi wannan awa 2 ba ba za ta ciki ba har sai ta yaya danta wannan ko shakawa bu garanti ne domin binciken ya nuna mata kaci 98 cikin 100 haka ya nuna saboda haka inda za su jarraba shi kansu wannan tsari ne na tsarin iyali to mu a bangaren abinci da sanin yadda ya kamata a bada abinci idan muka ga kamar da ake musu waka gwanne ikon Allah ko ciki da goyo mu idan muka ga mace da ciki da goyo kawai za mu ce ba ta ba ɗanta nono yadda ya kamata ruwan nono take wa yayanta shi yasa wannan sinadaran suka fito tana da shayarwa ta ciki in kwa za ta bashi ba za ta ciki ba sai ta yayi ko shakka ba
Malam Murtala Muhammad Inuwa babban jami'i a bangaren abinci mai gina jiki na hukumar lafiya matakin farko ta jihar Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga Kano, Najeriya.
Masana harkar kiwon lafiya a jihar Niger, Najeriya sun dukufa wajen fadakar da jama'a muhimmancin kula da lafiyar mata masu jego. Inji wakilinmu Mustafa Nasir Batsari.
Daga cikin fadakarwar da jami'an kiwon lafiyar ke yi hadda yadda ake yin wankan jego, Dr. Abdullahi Ibrahim na ma'aikatar lafiyar jihar Niger ya yi karin haske.
Eto ita mai jego a kimiyyance ana son duk abin da za a yi ta samu hutu kuma ta samu cin abinci mai kyau ta kuma kasance mai kula da kanta. Kula da kai shine tsaftace jiki, tsaftace tufafi kuma da muhallin da take kwanciya. Sannan kuma ta kiyaye al'amura na al'ada wanda yake suna da illa ga mai jego. Akwai kuma ɗabi'a na wankan jego wanda al'ada da kakanni da kakanni. Kakana tace wani ina ta turanci ka a wankan jego to ni in sani amini. Ba a sani kuma a zo ana gadara da jahilci. A da tunanin kenan, amma yanzu bincike ya nuna cewa wankan jego yadda muke yin shi a al'adun shi ba haka ake yi ba. Ana son mace wanda ta haihu ta zauna cikin ruwa mai dumi wanda yake tana iya zama ba tare da tatuma ba.
Haka zalika Dr. Abdullahi Ibrahim ya yi karin bayani akan mahimmancin wanke nono kafin a baiwa jariri ya sha.
Mace tun tana wata takwas ya kamata mai da shi ɗabi'a tana wanke nononta akai-akai-akai ba sai za ta yi wanka ba. In ta zo wanka ta wanke, wani lokaci kuma ta wanke, in ya kai wata tara kuma ta rika wankewa. Saboda ita mai ciki akwai nauyin jiki, a tashi a wanka ma na iya zama matsala, to ki tashi ki wanke nononki. In aka zo kuma ta haihu, to ana son cikin awa guda daga haihuwa ta ɗauki yaro ta sa shi nono, kai ya wuce awa guda. Dalili shine yaro da aka haife shi, abincin da ya samu ta uwa ko ta cibi lokacin yana cikin uwar shi ta mahaifa, abincin da yake yi yana tarawa, na cewa wata rana zan fita wurin nan in dawo duniya, to abincin nan na awa biyu ne zuwa uku. Idan mace za ta bada nono to sai ta tashi zaune ko ta rigingina. Rigingina ma'ana ta kwanta kamar ta kwanta kuma kamar ta zauna. Idan ta danki shingidan nan sai ta dauki kan yaro sai ta sa yana sha. To a haka shi kuma yaro ya zama cewa ba wai yana kwance bane, shi ma yana kamar yana dan zaune. To yana sha yana shiga jiki. To bari mu duba idan da ta kwanta tana sha da nono menene illar shi. Idan tana kwance tana sha da yaro yana sha ta dan saki jiki saboda bacci yakan sa jikin mutum ya sako. Sai nono ne ya dawo sai ya dakile mai yaro hanci. To shi yaro bai iya numfashi da baki ba, hancin nan shi ne kaɗai hanyar numfashinsa. To nono ya dakile mai yaro hanci.
Baiwa mai jego abinci mai gina jiki na da matuƙar mahimmanci kamar yadda daktan ya yi ƙarin haske.
Ko banci haka ita wannan mace idan har ta yi ciwo nonon ta ma yana zama matsala, yaro ba zai sa ba, sai ka koma kuma kana fama da uwa da ɗa ba lafiya. Da Allah mai gida a yi haƙuri a jure a ba mai jego daɗi ta ban kaɗa ta ƙoshi sai ta yi yatsa.
Dr. Abdullahi Ibrahim na ma'aikatar lafiyar jihar Niger kenan yake ƙarin bayani akan yadda ya kamata a kula da mai jego a lokacin haihuwa. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Yanayin zafin bazara da ake ciki yanzu ya haddasa ɓallar cutar sankarau a wasu daga cikin ƙananan hukumomin jihar Jigawa. Sai dai jami'an kiwon lafiya suna ci gaba da wayar da kan al'umma yanda za a kauce wa kamuwa da cutar. Halimatu Abdullahi na da rahoto.
To ko akwai wasu ƙarin matakai da hukumomin lafiya na jihar ta Jigawa ke yi domin ganin cutar bata ci gaba da yaduwa tsakanin al'ummar jihar ba? Dr. Kadir Ibrahim shine babban sakatare a ma'aikatar lafiya ta jihar.
Daga lokacin da aka fara maganar wannan annobar ta fara kunnuwa zuwa yanzu gaba ɗaya mutanen da aka gani wanda suka nuna alamun ko suna da cutar guda 48 ne. A cikin su guda biyar ne aka tabbatar da cewa ita ce, guda uku suna da dauke da cutar meningitis, kwaya cutar irin wanda ba ta annoba ba ce ta daɗe kuce ta yau da kullum. Guda biyu su ne suke dauke da wannan Nigeria ɗin wacce take yaduwa da sauri take kawo annoba. Amma a yanzu kusan duk ko ina abin da ya lafa alhamdulillahi gaskiya bamu da wata matsala babban abin da ya shafi wannan yanzu.
Shin da akwai matakan rigakafin da kuka dauka na gama gari ko kuma dama kun riga kun yi rigakafi?
To wajen mataki kala shi da muka dauka, na farko akwai fadakarwa ta yau da kullum da ake yi na hanyoyin da ake kamuwa. Bukatar mutane su dinga bude tagogi in za su kwanta, kuma a dena cin kushewa guri daya a daki wajen kwanciya da dare, to wannan yana fita. Sa'annan kuma akwai horo da muka bawa ma'aikatan lafiya na kota kwana manyan asibitoci da kanana. Yan kananan asibitoci mun musu horo akan yadda za su gano alamun cutar wuri-wuri don su turo asibiti na sama. manya kuma musu horo akan yadda za su dinga bawa magani idan za a rinka treating cases idan mutum ya zo da larura da a bashi magani wuri ya warke. Amma taki na uku shine tanadin magani wanda aka jige shi a gurare da aka kebe na musamman wanda idan wannan cutar ta zo duk wannan Allah ya jarrabta da wannan za a bashi magani kyauta. Mataki na hudu kuma shine wanda muka yi na shiri na neman allurar rigakafi tare da haɗin gwiwar hukumar lafiya ta tarayya wanda har yanzu dai yawan mutanen da muke da shi bai kai adadin da za a ce ayi allurar rigakafi na dugari irin na gangami din nan ba, amma dai mun kai koken mu kuma sun san muna kan layi an samu akan alert da zarar an ga alamar abin zai kai buƙatar a nemo allurar da za a yi na dugari to za a kawo wannan. Kuma mataki na gaba kuma da muka dauka shine na wani keɓe asibiti kamar wani sabon asibitin da gwamnati gina muka keɓe shi a matsayin asibitin da za a kawo irin wannan marasa lafiya ko da irin wani abu zai bullo a da yawa ya zama ya tare da yawa za a iya kawo su kuɗin za a tara ƙarfi a tabbatar da mutane suna ana ba su magani a gurin da kowa hankalin shi yana wajen. To irin wannan matakan suna da yawa wanda kuma kullum akan su ake akwai na gaba kuma shine ƙara surveillance ne kaman ƙara jajircewa akan neman irin mutanen da suke da irin wannan larura wanda suka nuna alamu ɗaya biyu a ƙauyuka so da kasu zauna a garuruwan su har su rinka yada ta ba tare da an gano su da wuri ba. To wannan surveillance din shi ma mun asasa shi an wa mutane horo an ƙara fadakar da su an zaburar da su ko ya ga alamar cewa mutum yana da ɗauke da wannan lalura za a jawo shi a turo shi daga ƙauyen su a kashi kuri na musamman yadda za a keɓe shi don kar wasu kamu har sai an gama bincike a kansa a ga ko yana da ciwon ko ba shi bane. Wannan su ne kaɗan daga cikin matakan da muka ɗauka.
Dr. Kabir Ibrahim kenan, Halimatu Abdullahi, sashin Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Domin ci gaba da kokarin kawar da cutar polio kwata-kwata daga Najeriya, jihar Bauchi ba ta yi ƙasa a gwiwa ba domin har yanzu ana ci gaba da aiwatar da rigakafin cutar ga yara, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi Girbo.
Da yake bayani yayin gudanar da bikin yaƙi da cutar shan innan, shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko Pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa.
Eh, cutar shan inna kamar yadda kika sani wanda an dade ana ta kokarin a ga an kawar da ita a duniya, yanzu kusan kasashe uku ne suka rage da Afghanistan da Pakistan da Nigeria. Nigeria kusan zan ce mun ci gaba sosai don yanzu tun 2016 ana wajen shekara ɗaya da rabi ba a samu kesin ba. Bauchi yanzu mun yi kusan wata 55 babu polio, babu kuma circulating vaccine gafin wajen wata 65. So akwai ci gaba sosai kuma gwamnati tana iyaka kokarin ta saboda duk yanda aka akwai abin da muke kira counterpart fund, tallafin da su ma suke bayarwa kullum gwamnati yana bayarwa. Sannan routine immunization wanda shine kamar rigakafin yau da kullum wanda shine zai sa wannan abin ya dore. Dan ka kawo da polio baka karfafa rigakafin yau da kullum ba za a iya dawowa gidan jiya. To duk abin muna tafiya tare da su da shi routine immunization da kuma shi polio campaign nan. To shine gwamnati jiya ya zo ya kaddamar da shi wannan round kenan na April 2018, kuma yanzu muna sa ran cewa duk wani round da za a yi ma za mu dinga irin wannan gangamin saboda a faɗakar da al'umma a nuna musu muhimmancin shi yin wannan rigakafin polio.
To a kwanakin baya kun dan ja kafa mun yi shiru da maganar kaddamarwa, yanzu me yake dalilin da kuka ji dawo da shi?
Eh, da can baya saboda issue na security da su waye aka saboda gaskiya da can baya ana dan ja da baya da baya saboda issue na security. Amma yanzu duk ko ina ma ana karfafa mutane guda su fito su kaddamar saboda al'umma su san cewa shugabanni suna so su ga al'umma sun yi, kuma duk yanda kaga shugaba ya dauko ya diga wani lokaci da yan su ake gudawa kaga an diga to zaka san cewa ba abu ne mai cutarwa ba. Ba shugaban zai dauko ya diga wa yan sa inda har abu ne mai cutarwa. Kuma kullum muna fadakarwa cewa duk wanda suke gudun wannan alluran inda a ce abu ne mai illa da yanzu an ga illa wa miliyoyin yara, don kowane round sun mun yi rigakafi wa yara miliyan biyu inda yanzu abu ne mai cutarwa da ba sauran yara a Bauchi state. Kawai da abin da muke so shine dan al'umma ake dan ƴaƴanmu ake yi kuma mutane su dauki kokari su ga sun kare ƴaƴanmu daga wannan cuta mai nakasarwa.
Pharmacist Adamu Ibrahim Gamawa kenan, shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Amina Abdullahi Girbo, a taron bita da ya gudana na likitoci da masana harkar kiwon lafiya a maraɗin jamhuriyar Nijar, likitoci sun tabbatar da cewa daga wannan wata an kawo ƙarshen rigakafin cutar polio domin alamu na nuni da cewa an sami nasarar kawar da cutar a faɗin jamhuriyar Nijar. Shu'aibu Mani ya aiko mana da rahoto.
Ai kirari da likitoci ke wannan shine karo na karshe ga maganar shawarar da ga kan cutar shin ina a Niger a taron bitar da ya gamu da likitoci da kashi 140 cikin 100 na yawan kananan yara da suka samu wannan shawara. Malam Idris Abdul Jami uwa ya kai hukumar kare lafiya matakin farko da rasfe a Maradi.
Muna tsammanin mu yi ma yaro wajen 9,000. Bayan mun yi wannan aiki mun kare sai muka samu wajen yaro miliyan guda da 280 kai wanda aka yi ma. Akwai wasu wanda suka ketaro ko wanda ban mu sa lissafin su ba. Muna makwabtaka da kasashe kamar su Nigeria. To muna sa zaton wannan yaran ne sun ketaro an samu a musu wannan rigakafi na shayinna.
Sakamako ba da percentage
kamar ga kashi 100 da muke tsammani sai muka kwashi wajen kashi 140 mun wuce zaton da muka yi na yaran da za mu yi mu aiki
kenan a wannan shosha ba ko cikaro da matsaloli ba
matsaloli kamar yanda dukan lokaci in yayi ana dan samun wasu uwaye da basu fahimce mu ba ko suna cewa wata taukila masu ba da magani ne basu yi da ba sun zo zagaye da muka yi wangana a birnin magidanci 100 aka samu wanda suka dan yi tsaurin kai amma an samu an ciwo kan wajen kusan 92 guda 8 da ne yanzu dai haba mu samu muka ciwo kansu ba amma muna bisa kan ganin yanda za mu su amince a yi ma yaran su wannan rigakafi na sha'inna dan a ba su sa'a kamar sauran yara da kiyaye kamuwa da wannan cuta
duk da bayanan da aka yi likitoci sun ci karo da waɗanda suka shura wannan shawara ta rigakafin tushen ina ƙaranan yara malam Idris Abdul Najjar da kira ga uwayen ko dan zuwa gaba sabila irin shanne mujin kokarin da kunjoyi irin su OMS UNICEF yanzu gwamnati ke badawa wajen tabbatar da kariya ga yara.
Yanda muka ci nasara ga wannan aiki su ma kasashen su ci nasara saboda cuta ce in dai su suna da ita to mu ma ba mu tsira ba saboda akwai mu'amala da yawa da ake yi tsakanin kasan mu da kasashen nan. Duk yanda muka yi wannan nasara su a ce akwai har yanzu wannan cuta a wajen su to namu na iya su je su dauko su zo kuma zata a cikin kasan mu ko kuma nasu su ketaro kuma su lakama yaran namu. Kenan da nake yi kenan ga uwayen yara shine kar a gaji an ci nasara. Yanzu abin da ya saura ba da ƙarfi ne muke yi bisa kan wannan rigakafi bisa wannan garkuwa da muka samu ma yara ta wannan cuta sha'inna. Muna fata gare su kar a gaje mun ci nasara insha Allah kuma muna fatan mu rike wannan takardar yabo da muka samu wadda aka ta nuna cewa Niger ba mu da wannan cuta sha'inna.
Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi Jamhuriyar Niger.
A gaida Shu'aibu Mani da wannan rahoto daga jihar Maradin Jamhuriyar Niger. Maryam Bashir Bugaji gare ki.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauka kenan a cikin shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin Nasiru Yakub Birni Yaro da waɗanda aka ji muryoyin su da waɗanda suka hada hannu aka hada shirin na yau ni Maryam Bashir Bugaji ke cewa a huta lafiya.
Gaida malamai abin da ya sauka kenan a wannan shirin sai kuma da karfe 4 agogon Najeriya da Niger karfe 3 agogon Ghana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafin mu na internet voahausa.com ko kuma shiri na musamman a wayoyin ku na salula dandalin VOA za ku kuma iya yin muhawara a shafinan mu na sada zumunta Facebook da Twitter kuma iya samun hanyoyin tura mana sakonni da suka hada da lambobin waya a shafin mu na internet yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyin su da kuma Chibahiro Dodone da ya harhada sautin shirin alheri ke muku fata alheri.